ka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 22 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. A jiya, idan ba a manta ba, mun tuke ne a ƙarshen aya ta 12. Zamu maimaita ta yau sai mu tashi daga kanta da abin da ya biyo bayan ta. Fadin Allah ta'ala, at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamidun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Ubangiji ta'ala ce at-ta'ibuna, bayi na gari su ne waɗanda suke yawaita tuba zuwa ga Allah, tuba daga shirka don su siffanta da tauhidi, tuba daga bid'a don su samu kansu a farfajiya ta sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, tuba daga al-ma'asi zuwa ga abin da ya shafi ayyuka na da'a da biyayya. Al-'abiduna su ne masu yawaita ibada ga Ubangiji. Ibada kuma iri biyu ce, ko ta zanto ta farali ko kuma ta zanto ta wato ainihin mustahabbanci. Suna yin ibada ta farali, suna yin ibada ta mustahabbi. Sannan kuma akwai ibada ta dukiya tsantsa kamar zakka, akwai ibada wadda ake yi da gangan jiki kadai ba tare da an kashe ko kwabo ba, kamar sallah, kamar azumi. Sannan kuma akwai ibada wadda ta hada dukiya da kuma gangan jiki, kamar aikin haji ko umara ko jihadi. Duka suna yin irin waɗannan ibada don su magabata na gari ba sa so su ga sun shahara da wani salon ibada guda ɗaya. Sukan yi ƙoƙarin mamaye kowane ɓangare cikin ɓangarorin ibada. Za a same su cikin mujahidai in lokacin jihadi ya zo, za a same su cikin ciyarwa in lokacin ciyarwa ya kama, za a same su wajen ƙiyamul layli da azumi idan wannan lokacin shi ake da bukata, za a same su a cikin kowane ɓangare. Shi yasa ake siffanta su siffofi na daban-daban. An gane ku? Su ne wato ainihin al-abidun. Sannan al-hamiduna, masu yawaita yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa a jiya. As-sa'ihuna su ne waɗanda suke yawo a ban ƙasa don ɗaukan izina da ɗaukan wa'azi. Su ga tarihin waɗansu mutan da su ga ababen da aka girgina na ci gaba a baya a tarihi, da yadda waɗannan masu gine-ginen a yanzu ba sa doron ƙasa, don su ɗauki izina a kan cewa su ɗin ma wata rana tasu tana tafi. Ubangiji ta'ala ce, a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Shin mutane ba za su tafi a ban ƙasa ba don su sami irin zukatan da za su rinka hankaltar al'amura da su, don su samu kunnuwan da za su rinka ji da saurare da su, ji da sauraren abin da aka faɗa musu mai amfani. Fa innaha la ta'mal absar, makanta ba makantar ido bace makanta mai ciwo mai takaici, walakin ta'mal qulub allati fi sudur, makantar zuciya wato ita ce makantar da tafi kowace illa. Da haka dai as-sa'ihuna su ne masu yawo a ban ƙasa don ɗaukan izina. Akwai malaman da suke fassara as-sa'ihuna da cewa su ne masu azumi, akwai kuma malaman da suke fassara as-sa'ihuna da cewa su ne al-mujahidun. Amma kalmar saha yasihu a cikin larabci tana ɗaukar ma'anan tafiya ne, ba tsayuwa wuri guda ɗaya ba. Da haka Allah ce, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Abin da yasa suke fassara ta da azumi, ko kuma su fassara ta wato ainihin da wani abu daban dai wanda ba tafiya ba, suka ce domin an siffanta mata irin waɗanda Ubangiji ta'ala zai zabawa annabi aura cewa akwai sa'ihat. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihat. Aka ce dan kuka zai tafiye-tafiye, ai bai dace da mace ba a ce mai tafiye-tafiye, ko musamman dai irin matar da annabi zai aura. To amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce, ai ba dukkan tafiya ba ce take zama aibi, akwai tafiya wadda ke abin yabo ce, tafiya ta aikin haji, tafiya ta abin yabo namiji nayi mace nayi, tafiya ta umara, tafiya ta abin yabo namiji nayi mace nayi, tafiya ta sada zumunci, tafiya wato ainihin ta zuwa jihadi, dukkan su waɗannan tafiye tafiye ne irin waɗanda suka dace da koyarwar addinin musulunci. Amma ba tafiya kawai ta yawon bude ido ba dan kashe kwarkwatar ido, ba irin wannan tafiyar ba, a'a tafiya wadda take ko ta wajibi ko ta mustahabbanci. A takaice dai as-sa'ihu ne kenan, ar-raki'una as-sajidun, wato masu ruku'i da masu sujada, ma'ana masallata kenan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, masu umarni da kyakkyawa da masu hani daga mummuna, sannan kuma masu tsare dokokin Allah a karan kawunan su da kuma wanda suke da iko da shi. Wa bashir lilmu'minin, ubangiji ta'ala ce kai bishara ga mu'minai. To a cikin wannan aya akwai wata wawun da take bukatan fadakarwa. Idan kullu zahu ga at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf, duk an jera waɗancan ma'dudat, ababen kidayawa ba tare da wawun ba. Ababai guda bakwai aka ambata, sai da aka zo kan na takwas sannan aka kawo wawun. Kaga at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf, sannan me wannahuna anil munkar a cikin na takwas, dan haka suke kiranta da suna wawu samaniya, wawun din da take nuna lissafi na takwas. Ta zo a cikin alqur'ani a wurare guda uku, ga suratul tahrim, qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara, a cikin na takwas sai wawun. Waɗannan su ne wurare guda uku da wannan wawun ɗin ta zo. Malamin lugha suna tattauna akan cewa shin akwai wata wawar samaniya ko babu. Waɗansu sun rushe, sun ce maganar akwai wawar samaniya babu ita, amma waɗansu sun tabbatar da ita don ga shawahid ɗinta a cikin Alƙur'ani mai girma. Suka ce idan ka tashi ka san mece ce wawar samaniya, ita ce wawun wadda ake amfani da ita don adafi, akan lissafa al-ma'dudatu sab'a qablaha, lokacin da za a ambaci ta takwas sai a ambace ta, sannan a ambaci na takwas din. Suka ce amfaninta don ta sanya na takwas din ya zama shi ne na takwas, sannan kuma don ta nuna akwai bambanci tsakanin shi da abin da ya rigaye shi. Lallai abin da yake na bakwai ba shi ne na takwas ba. Ina fatan kun fahimta. Don haka anan gudun lallai al'amru bil ma'ruf ba shi ne annahyu anil munkar ba. Don da Allah ce ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf, sai ce me wannahuna anil munkar. كمريد تنقلن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة سيتمي وثامنهم كلبهم للي نتقوس إن وتؤنشم باشيني نبقي باجنس يا شابان بان دومن سبعة متانين تكين أصحاب الكهف ودن دسك باين الله وليي منقرتا أما وثامنهم نتقوس إن يا دومي kalbuhum, kare ne, dabba, wulakantacce mara daraja. Kaga akwai bambanci ku tsakanin kare da wato ainihin mutum dan adam. Sannan kuma da Ubangiji ta'ala ce muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara, lalle abkaran ba su ne tayyibat ba, siffar ta bambam, domin tayyibat zawarawa waɗanda sun taɓa yin aure, abkara yan mata budurwai wanda ba su taɓa yin aure ba, ba su taɓa son ɗa namiji ba. Kawo ko akwai bambanci tsakanin sayibatin da kuma abukara. A takaice dai ita wawu samaniya ɗin takan nuna shi as-samin ɗin yukhalifu as-sabi'a fil adad yukhalifuhu fi jami'i muwasafatihi, ya sa bambanci da shi ta dukkan siffofinsa. Ubangiji ta'ala ya ce wa bashiril mu'minin, kai bishara ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah cewa suna da tagomashi, suna da gidanar hama da Allah ya yi musu alkawari a ranar tashin kiyama. Sallallahu alaihi
wasallam. Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
إمام البخاري يروي حديثي دقا سعيد ابن المسيب دقا مهيكنس المسيب قال يتي لما حضرت أبا طالب الوفاة لوكتن دا متوى تزوى أبو طالب ينا دب دا متوى دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية سيمن زعل الله يجي وجنسى لوكتن قا أبو جهل قا عبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي صيرا دا أمنشن الله ستبت قريس دا إيالين جدا سيتي أي أم يا بفانا يا دنقوان بابانا قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله كتي لا إله إلا الله كلمة تيا جملة تيا إن تيا مكد إتا أقبان الله أبو بكياما دنك سامسيرا دنك كبتا دقوتا كتجدن الجنة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية سي أبو جهل دا عبد الله بن أبي أمية سكتي يا أبا طالب يا كي أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطالب yanzu kana kyamar mutuwa akan addinin Abdul Muttalib babanka. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka ba zan gushe ba ina roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba. A wata riwaya manzon Allah ya sake maimaita kalmar sa yace da shi ya baffa na faɗi kalma daya da zan tsaya maka da ita a gaban Allah da Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya ko sai suka saki mai takalmar su atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib addinin gargajiya addinin iyaye da kakanni shi zaka yawa ta waye kana cikin lokaci na karshe a rayuwarka. A karshe babu abinda Abu Talib ya faɗa sai dai kawai yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib ya cika da wannan mummunar kalmar a madadin ya cika da kyakkyawar kalma. Shi yasa anan gurin malamai suka ce wannan ke nuna abokin zama wanda ba na gari ba irin illar da zai wa abokin zaman sa kenan, domin su ne suka kananne dai shi suke tare da shi a lokacin da yake dab da mutuwa. Ga manzon Allah ya zo yana kokarin bashi kalmar shahada, su kuma suna tunatar da shi kafewa akan addinin gargajiya, addinin mungada, addinin iyaye da kakanni. Karshe sai suka yi tasiri akan sa. Manzo Allah ya samu kansa cikin halin damuwa kasancewar Abu Talib bai cika da kalmar shahada ba, shine sai ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka, lalle zan ci gaba da maka istighfari matakar ba a hana ni ba. Al-Musayyib yace fa nazalat, sai wannan aya ta sauka, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen, bai dace ba ga annabi tsira da amincin tabbata gare shi, والذين آمنوا بيكما داتي بغوات أن دسك إيماني أن يستغفروا للمشركين سرنك نيما ومشركي غافرة سرنك يمسو استغفاري سنة يمسو أدوار الله ياكي مسو بيداتي غا النبي قوم منيسي هكبا ولو كانوا أولي قربا ودا سوما سشركا ننسن زمام أبو تاكو سنچيني واني فوقني واتي أباتي فو أباتي فو واتي كانم مهيفي فو وانسا كانم مهيفي فو وانسا ko mun kusancin mutum ko mahaifinka da ya haife ka ko ɗanka da ka haifa matukar ya mutu akan wani addinin da ba na musulunci ba, bai dace ba ka roƙa masa gafara ka ce za ka yi istighfari a madadinsa don Allah ya yafe masa. Abinda ayar take nufi kenan, walau kanu uli qurba, ko da sun zama abota kusanci, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ku ya riga ya bayyana a gare su su waɗannan dangin nasu suna cikin ƴan wuta. Ta yaya zai bayyana a gare ka ga gane dan uwanka yana cikin ƴan wuta in ya mutu ba cikin addinin musulunci ba, ya mutu cikin yahudanci, cikin kiristanci, akan addinin maguzanci? Duk mutumin da ya mutu akan tafarkin da ba na manzon Allah ba, alama ce cewa shi dan wuta ne, Allah tsare mu. To dan saboda haka wannan hadisi da muka karanta alakanta shi da wannan aya, da kuma a zahiri za mu ga a cikin hadisin kamar wannan na nuna faruwar wancan abu shine sanadiyar saukar ayar, amma kuma ayar tana cikin suratul tauba. Suratul tauba kuma sura ce madaniya, ita kuma waccan hadisa rashin lafiyar Abu Talib da mutuwarsa kuma shi kuma ya faru ne a Makka tun kafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira zuwa Madina. To shi yasa malamai suke cewa shin haka din ne, wannan ko shine sababin saukar ayar, ko kuma a'a bayan Annabi yayi abin da lokaci mai tsawo sai ayar ta sauka take nuna wancan abin da yayi a baya bai dace ba, dan haka nan gaba kar ya sake irin sa. Ina fata an fahimta. Idan mun dauka wannan shine sababin saukar ayar, to kenan zamu sami cewa to ai aya din ga alama ta sauka a Makka, kenan surar kuma gaba ɗayan ta madaniya ce. To wannan sai ya mu zuwa ga ɗaya daga cikin amsoshi guda biyu don warware wannan turka-turka. Amsa ta farko mu ce eh, surar Tauba madaniya ce. To amma baya hana sura madaniya a samu aya ɗaya ko biyu wanda take makkiya ce a cikinta, kamar yadda ka iya samun sura makkiya, wannan baya hana a samu aya ɗaya ko biyu ko uku su kuma a samu madaniya ne a cikinta. To kaga idan aka bada wannan ansar ta riga ta warware. Idan ba wannan ba kuma sai ansa ta biyu. Ansa ta biyu shine sai a ce wato ainihin ya iya yiwuwa sura ta sauka ko aya ta sauka sama da sau ɗaya, ta sauka a Makka sannan wani dalili yasa a sake saukar da ita a Madina. Wannan ya faru ga wani bangare cikin bangarori na Alkur'ani, an maimaita saukarsu sau biyu. Alal misali suratul Fatiha an saukar da ita tun a Makka, aka wajabta karanta ta cikin sallah, dan manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Sannan Ubangiji ta'ala a cikin suratul Hijr yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim. Hakika mun baka ayoyi guda bakwai minal masani cikin abinda ake yawan maimaita karatun su, wal qur'anil azim ko mun baka alqur'ani mai girma. Duk malamai sun yadda cewa sab'ul masani anan gurin ana nufin suratul Fatiha. Suratul Hijr kuma da take cewa annabi an bashi suratul Fatiha ita kuma sura ce makkiya, sai wannan ya zama dalili akan cewa ashe suratul Fatiha din ita kuma mai tace makkiya, tunda har aka tunatar da annabi baiwar suratul Fatiha a cikin aya ko a cikin sura cikin surorin surori waɗanda suke na Makka. To ashe suratul Fatiha makkiya da makkiya ce. To amma kuma sai ga hadisi cikin Sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mala'ika Jibril ya zo shi da wani mala'ika da aka bude sama bai taba sauka ba sai arannan sun zo sun yi mun bishara da haske guda biyu, suke cewa mun zo maka. Mala'ika Jibril yace da annabi na zo maka da haske guda biyu, an baka haske guda biyu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, kafin ka ba taba baiwa wani annabi ba irin wannan hasken. Haske na farko suratul Fatiha, to wannan kuma a Madina ne, kaga kenan an sake sokar da ita karo na biyu. Haske na biyu khawatim suratul Baqara, karshen suratul Baqara shine amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har yuzwa fansuruna alal qawmil kafirin, wanda wannan kuma bil ijma an yadda ma cewa madaniya. A takaice dai ko dai mu ce wato ainihin baya hana ko sura madaniya a samu aya makkiya a ciki, ko mu ce ita kanta wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastakbiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, cewa tana cikin ayoyin wato tana cikin ayoyi da aka maimaita saukar su, an saukar da ita a Makka kuma aka saki maimaita saukar ta kuma a ina, a Madina. Duk kowanne ka faɗa cikin manganganun nan guda biyu malamai sun faɗe shi, kuma yana da shawahid da suke nuna yiwuwar. Ina fatan mun fahimci wannan. Ubangiji ta'ala ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena. Mas'ala ta biyu malamai suka ce ashe mamaci me ake yi masa, suratu Yasin ake karanta masa ko Qur'ani ake sauke masa ko kuma a'a istighfari ake yi masa?
Na'am,
a'a mamaci ana yi masa istighfari ne, ba Qur'ani ake karanta masa ba.
Na'am,
ba Qur'ani za a sauke ba, ba suratu Yasin ba, ba suratu Tabara ba, a'a za a roƙa masa gafara. Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen, wannan ya zana ashe istighfari ake wa mamaci ba wani abu ba. Wannan kuma ita ce sunnar annabawa gaba daya. Annabi Nuhu yace rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. Gafara, rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya Allah yi mun gafara, kai wa mahaifina guda biyu gafara. Wa liman dakhala baytiya mu'minan, dukkan wanda ya shigo gidana yana mummuni shi ma kai masa gafara. wal mu'minina wal mu'minat, dukkan mummune maza da mummune mata a duk inda suke, ko na da ko na yanzu, Allah ya yi musu gafara. Ashe kaga gafara, wato ainihin ake yi musu. Annabi Ibrahim ce rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab, ya ubangiji kai gafara ga mahaifana guda biyu, kai gafara ga dukkan mummune a ranan da hisabi zai tsaya. Sannan kuma mun kawo jiya lokacin da muke kawo shawahid ko shekaran jiya na mummune na garin lokacin da suke addu'a ga waɗanda suka gabace su. Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanana allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan haka idan an zo yin sallar mamaci, annabi ke yawaita addu'a ga mamaci ta roƙon gafara, kuma ya kawo da salo daban-daban. An gani cikin hadisi annabi na cewa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsana. Kaga Allahumma ghfir roƙon gafara kenan. Sannan an gani cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu, kaga dai roƙon gafara kenan. Sannan hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli, na nemi izinin ubangiji na ya bani daman yin istighfari wa mahaifiyata bai min izini ba. Wasta'azantuhu an azura qabraha fa azina li, na roki izinin ubangiji na in ziyarci kabarin mahaifiyata karshe ya bani izini. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. Malamai suka ce mahallu shahid a cikin su shine, ashe mamaci ana roƙa masa gafara ne ba karatun alqur'ani ba. Manzon Allah bai ce ba ista'azantu rabbi an aqra alqur'ana li ummi falam ya'zalli, ba qur'ani ake karanta mamaci ba ana roƙa masa gafara ne. Ina fatan mun fahimci wannan. Ubangiji ta'ala ce walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. An karɓo magana wato daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yake cewa kafin saukar wannan aya ta ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin, musulmai gaba ɗaya idan danginsu sun mutu ko da ba sa musulunci suna roƙa musu gafara. Lokacin da aka saukar da wannan aya sai suka dakata suka daina, wato ya nuna kenan kafin su sani suna yi, amma da aka saukar da ayar kuma sai ta yi sai ta hana. Kina mutum ba zai roƙawa wani mutum gafara ba matukar wannan mutumin ba musulmi bane ba, ba za ka roƙa masa gafara ba. Wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi, istighfarin annabi ibrahim alaihi salam game da mahaifinsa bata kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iyya, sai zuwa wani wa'adi, zuwa wani lokaci da ya masa alƙawalinsa. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min, yayin da ya bayyana gare shi cewa mahaifin nasa abokin adawar Allah ne, tabarra'a minhu, sai ya barranta gabarinsa. An gane ko? Inna Ibrahim la'awwahun halim, lalle annabi Ibrahim alayhi salam la'awwahun halim, wato ainihin awwa mai yawan addu'a ne, mai yawan kai kuka ne zuwa ga Ubangiji. Sannan halim mai juriya da haƙuri ne akan bin tafarkin Allah, akan yaɗa kalmar Allah, akan wa'azi. Ina fata an fahimta. Malamai suka ce su waɗannan ayoyi da suke maganar istighfarin annabi Ibrahim ga mahaifinsa sun sauka ne domin bayar da ansa. Domin lokacin da aka saukar da waccan aya ta farko, sai waɗansu suka ce in dai har idan mahaifin mutum ya mutu yana shirka ba zai roƙa masa gafara ba, ya mutu kan wani addini na Yahudanci ko Kiristanci ba zai roƙa masa gafara ba, to ina ma'anar annabi Ibrahim yayi roƙon gafara ga mahaifinsa bayan ko ya mutu ba akan tafarki na addinin musulunci ba? Sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya, alqawli ne yayi cewa zai roƙa masa gafara zuwa wani lokaci sananne. Idan annabi kuma ya alqawli ya zama wajibi ya cika, yace salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya, ya riga ya alƙawali maw'idatun wa'adaha iyya. Amma falamma tabayyana lahu, da ya bayyana gare shi annahu aduwwun lillahi, lalle wannan mahaifin nasa abokin adawar Allah ne, yaki musulunci, tabarra'a minhu, sai ya barranta sai ya daina. Ashe mutum ba zai kafa hujja da shi ba, zai ce zai yi, dan shi ma annabi Ibrahim da ya fara daga baya yayi me ya daina. To ya rage yaushe ne ya bayyana ga annabi Ibrahim? Shin ya bayyana ne a gare shi tun lokacin mahaifin na da rai, ko kuma a'a ya bayyana a gare shi bayan mahaifin nasa ba ya da rai? nan gurin ma magana ce da malamai suka tattauna akai, waɗansu suka ce tun yana da rai, amma su yakin ayoyi a cikin suratul Ibrahim ya nuna cewa ya ci gaba da yi masa ne har bayan mutuwarsa, amma daga baya aka sanar da shi ta fuskar wahayi ya daina, sannan ya daina kamar da su yaki ko jerin ayoyi wato ainihin ya nuna a cikin suratul Ibrahim. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka kafa hujja da wannan su yakin cewa a'a yayi masa ne yana da rai, amma dai a zahiri za a ga cewa yayi masa ne bayan baya da rai, domin ayoyin da suke cikin suratul Ibrahim waɗanda suke da alaka da wannan sun fara ne daga faɗin Allah ta'ala, wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اجيرين ياي wannan addu'ar ne wato a Makka, tun Makka bata riga ta zama gini ba, lokacin da yaje zai zaunar da ɗansa Isma'il tare da matarsa, kuma a lokacin shi kanshi ya riga ya tsufa ya manyanta, kaga babansa kenan ya riga ya dade da mutuwa, dan yace alhamdulillahi allazi wahaba li 'ala al-kibari, yabo ya tabbata ga ubangijin da ya mun baiwa a bisa ga na tsufa na girma na manyanta, ya bani baiwar Isma'ila wa Ishaq, da shine annabi Isma'il da kuma da shine Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Kaga a lokacin har mahaifin ya rasu kenan yana taimaka, sai daga baya ne aka yi masa wahayi cewa wato ya daina masa istighfari. Ina fatan mun fahimta. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min إن إبراهيم الأواه الحليم سألت الله.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض والميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
وبنجد شيء وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم في ذم بمن هل بعد هداهم باين يرجع يكريد ليك ما تقول شيء شيء أنغانيكو إن الله بكل شيء عليم للي وبنجد تعالى masani ne game da dukkan komai. Abin nufi lokacin da kake kan shiriya ka karbi addinin musulunci kana cikin musulmai, to babu yanda za a yi dan kai wani abu na halaka, wani abu na bata, wani abu koda na kafirci ne, haka kawai sai ka rike dai ka zama kafirin bayan kana musulmi, har sai in bayan kana da ilimin wannan abin kafirci ne kuma ka ci gaba da yin bisa ga tsari, to wannan ya nuna kayar da kenan ka bar addinin musulunci. Amma kasancewar ka musulmi, dan musulmi, an haife ka da musulmi, wannan baya karancin ilimi, karancin bincike, karancin alaka da malamai waɗanda suke bayyana gaskiya yadda suke yarda da rinka wani aiki wanda a zahirin sa kafirci, a zahirin sa kaucewa ta farkin manzon Allah ne, to wannan abin da kai kana musulmi ba daga yin sa ba za a ce ka kafirta, har sai bayan ilimi ya kai gare ka cewa wannan abin kafirci ne, ga hujjoji ga dalilai, kai kuma ka zaɓa kace ka ci gaba da yi a matsayin kafirci, sai hujja ta bayyana gare ka wannan abin shirka ne, ka ci gaba da yi a matsayin ka zaɓa, to sannan za a ce maka to ka zama mushriki. Amma matukar ka yi shi bisa ga jahilci, bisa ga rashin sani, bisa ga karancin ilimi, to kana da uzuri kenan a wajen Allah. Shine ma'anar wa ma kana Allahu liyudilla qauman, da dai Allah baya batar da waɗansu mutane ya kira su da suna batattu, ba'da iza hadahum, bayan suna kan shiriya, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, har sai ya bayyana musu ababan da ya kamata su tsorata kar su yi su, irin aqidun da kada su kudure, irin maganganun da kar su furta da baka, irin ayyukan da kar su aikata da gabbai, sai in an bayyana musu wannan ta hanyar dalilai na shari'a sun gane wannan aqidar bata ce, tare da haka sai suka ci gaba da kudurcewa, sun gane wannan aikin bata ne, wannan maganar kafirci ne ko shirka ne, furtata su ce mun yi din ko shirka ce. To a wannan lokacin mutum ya zama mushrikin ko ya zama kafirin, tunda an riga an bayyana masa dalilai na shari'a wanda ya kamata ya tsorata wannan abu bai tsorata ba, ya guji wannan abu bai guje shi ba. Ina fata an fahimta. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana yawaita istishhadi da wannan aya a babin kurakurai daidaikun musulmi za su samu kansu, sannan yana kafa hujja da ita a babin cewa mutanen da suke aikata bid'a ba a kafirta su da zaran sun yi bid'a, koda wannan bid'ar a karan kanta ta iya kai mai ita zuwa ga kafirci, dan sa iya yinta saboda karancin ilimi, sa iya yinta saboda jahilci, sa iya yinta saboda subha, kamar an ba su hadisi da'ifi tsammanin su hadisi ne sahihi, ko kuma an ba su hadisi sahihi tsammanin su ma'anar da aka baiwa hadisin haka take, sai suka rike. Dan haka su suna ganin cewa yata'abbaduna Allah bi muqtada hadhihi al-ahadith, suna bautar Allah ne gurbadan yadda waɗannan hadisai suka nuna, hadisai ne kuma daga manzon Allah, amma kuma kash ashe hadisin da'ifi ne, ashe hadisin mawdu'i ne, ashe hadisin bai dace ba. Da yanzu zaka samu waɗanda suke zuwa a kai su su zauna a gindin kabari suna roƙon mai kabarin, su wanda za su kai su akan wannan sun ce musu manzon Allah ya ce idza a'ayatkumul umur fa alaykum bi ahlil qubur, idan al'amura sun wahalar da ku kun rasa yadda za ku yi, to ku kai kuka wajen wanda suke kwance cikin kabari. Kuma aka ce musu manzon Allah ya ce, to ga ganin wannan za a kai su kabarin sai hiwa ne, sai su durkusa suna roƙonsa, akwai su kabarin waliwa ne, sai su durkusa suna roƙonsa, tsammanin su manzon Allah ne ya umarni a roƙi waɗannan waliyan a madadin Allah, tunda Allah ya yi nisa da yawa su kuma suna kusa, sai su gabatar da mutum a wajen Allah. To kaga anan gurin suna da shubha, dan an ce musu hadisi, dan wannan hadisin suka rike abin, shi yasa ba za ka ce musu kafirai ba ko ka ce musu mushrikai. Amma bayan an wayar da kan mutum, an yi masa bayani, an ba shi dalilai, tare da haka sai ya ce sai ya ci gaba da yi, to kaga shi yayi shirka yana ji, shi yayi kafirci yana ji, shi yayi kira wani wanda ba Allah ba, tare da cewa kiran wani wanda ba Allah ba zalunci ne, zalunci kuma shine shirka. Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, idan har ka kirayi wani wanda ba Allah ba, to lalle kana cikin azzalimai, abin nufi kana cikin masu shirka, kana cikin masu kafirci. Dan haka dai ba a halakar da mutum a ce halakakke sai bayan an bayyana masa hujjoji da dalilai ya kibi, to a wannan lokaci sai hukunci ya hau kansa. Inna Allaha lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiit, lalle ubangiji ta'ala gare shi mulkin sammai da ƙasai yake, sannan kuma shi ne ke kashewa, shi ne ke rayawa, subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani wanda ba Allah ba, min waliyyin wani majibancin lamari da zai jibanci lamarinku, wala nasirin ko wani mataimaki. Sai Allah ce
laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وبنجدي لقد تاب الله على النبي حقيقة وبنجدي يا كرقطوبا النبي والمهاجرين يا كرقطوبا ما سهدرات كن صحبي والأنصار يا كرقطوبا متمدينة لفظا المهاجرون لكبيني ko kace lambar girma ce ta dukkan wani sahabi da yayi hijira ko daga Makka ko daga wani wuri zuwa inda annabi yake a Madina lokacin annabi na da rai, kamar yadda lafazin al-ansar laqabi ne ko lambar girma ga dukkan sahabin da wato ainihin yake Madina, wanda yi imani da annabi, ya zanto cewa yayi wa annabi bai'a ala nusra, wato kan cewa zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Anas dan Malik, Allah shi kare da a gare shi, aka tambaye shi al-muhajirun da al-ansar suna ne da ko kuka sanya wa kanku shi ko kuma Allah ya sanya muku? Yace bal huwa ismun sammanallahu subhanahu wa ta'ala, suna ne wanda Ubangiji ta'ala ya sa mana shi, ba mu muka zaba kanmu ba mu ce al-muhajirun, ba mu ne muka zaba kanmu ba mu ce al-ansar. Dan in su suka sanya wa kansu cewa al-muhajirun ko suka sanya wa kansu suna al-ansar, to wannan sai ya zama kamar akwai wani bangare na tazkiyatun nafs, tsarkake kai. Allah kuma yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa, amma Allah ne ya sa musu. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ambace su da wannan suna, laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sannan al muhajirun daga al hijrati ne hijra, hijra kuma shine mutun ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani, wato garin da ba a aiki da dokar Allah zuwa ga garin da za a yi aiki da dokar Allah. Domin idan ka bar gari wanda ba a aiki da dokar Allah da sunan hijira, to lalle ne zaka je garin da shi kuma ana aiki da wannan dokar. Ko kuma wani lokaci ka bar garin da ba ka da yancin yin waɗansu ayyuka na addininka zuwa garin da zaka samu wani yancin wani abu na addininka. Wani lokaci ka bar garin da kake cikin tsoro da firgici cewa a iya kashe ka, a iya kwace dukiyarka, a iya maishe ka bawa, zuwa wani garin da za a baka aminci, ba barazanar kisa, ba barazanar a maishe ka bawa. Ko da garin da ka bari din garin kafirai ne, kuma wanda ka je din shi ma na kafirai ne. Dan mutum yakan yi hijira daga garin kafirci zuwa ga garin kafirci. Idan garin farko ya zanto baka da yancin yin sallah, azumi, zakka, aikin haji, gari na biyu ko za a baka yancin yin sallah, azumi, zakka, aikin haji, to kaga can garin kafirci, can garin kafirci, zaka bar nan ka tafi can. Irin yadda sahabban annabi suka yi hijira daga Makka tana garin kafirci, kuma suka tafi Habasha garin Kirista, kuma su ma dai ba imanin ake ba, wani addini ake na daban, amma a can gurin akwai al-amnu, nan gurin kuma akwai al-khawf. Da haka mutum yakan guje wa zaman firgici da zaman ɗarɗar zuwa ga zama na aminci. A takaice dai lafazin hijira yana da faɗi, ina fatan kun fahimta. Sannan wannan shine abin da aka sani a addini, amma na taɓa jin wani malami na fassara al-muhajirun cewa al-majirai masu bara, wanda kwata-kwata wannan ba ita ce ma'anarsa. Daga jin wannan fassara ce ta son zuciya ko fassara ta mutumin da bai ma san al-Qur'ani ba, kawai shigegewa al-Qur'ani ba tare da ya karance shi a wajen malamai ba, yayi ci da ƙarfi, yayi ittinki a cikin al-Qur'ani. Amma dukkan mutumin da ya san ƙimar al-Qur'ani kuma ya san zancen Allah ne, to bai kamata bai faɗaɗa ma'anarsa zuwa ga abin da baya ɗaukan wannan ma'anar. Domin su masu neman sani an riga an san su cewa masu neman ilimi sunansu, kuma aya za ta zo a kansu. Wannan kuma masu hijira su kuma daban suke. Dan abin da ya kawo sahabbai daga Makka zuwa Madina ba wai magana ce ta neman ilimi kadai ba, dan in sun samu ilimi su sake komawa Makka, magana ce ta zo a raya addini gaba daya. Wanda yanzu almajirai da suke zuwa neman ilimi a Kano ko Sokoto dan neman ilimi, daga Sokoto ka tafi Saudiya ko ka tafi wata ƙasa dan neman ilimi, wannan tafiyar daban, ba ta daidai da hijira kuma ba ta ansa sunan hijira. Dukkan mutumin da ya bai waccan ma'anar wannan, to hakika ya yi kuskure. Ya duba babuka daban-daban da Imam al-Bukhari ya yi a cikin Kitabul Ilmi, Sahihul Bukhari, mujallazi na farko, za ka ga babuka da ake yi na neman ilimi wanda ba su da alaka da hijira. Sannan kuma can zai je yi magana akan hijira ɗin, kuma ya yi Kitabul Hijira ɗin daban, kuma ya kawo babuka da suke da alaka da hijira. Don haka dai wannan domin faɗakarwa ne. Ubangiji ce laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar, Allah ya karbi tuban annabi, ya karbi tuban al muhajiruna wal ansar, allazina tabauhu fi sa'ati al usra, wadanda suka bi shi a lokaci na tsanani, wato sun bi shi zuwa yakin Tabuka. Dan haka yakin Tabuka din ake kiranta ghazwatul usra, wadansu kuma su ce mata ghazwatu Tabuk. Idan ka ce ghazwatul usra ko kuma jaishul usra dangane da rundunar yakin, kai izina ne da wannan aya, allazina taba'uhu fi sa'ati al-usra, al-usra din shine kunci. Idan kuma ka ce ghazwatu Tabuk, to lalle manzon Allah da kansa ya sanya wa yakin suna yakin Tabuka, kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin Sahih Muslim. Ina fata an fahimta. Allah ya karbi tuban su gaba daya. Allazina taba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubi fariqin minhum, bayan saura kiris zuciyar wadansu daga cikin su ta yanki, ma'ana ta rabu da imani, sun mataba alaihim, sai Allah ya karbi tubansu, ma'ana sai Allah ya musu afuwa, sai Allah ya musu gata, bai bare zukatansu sun zame daga kan tafarkin gaskiya ba, a'a sun tsaya sun yi sabati. abin nufi kamar yadda kuka sani lokacin da za a tafi yakin Tabuka, wato mutane sun karkasu kashi kashi, akwai munafukai waɗanda ayoyin da muka yi ta karanta a baya suke ta bada labarin su da uzurruka na ƙarya da suke bayarwa. Akwai wanda su kawai ba za su je ba sun bada uzurin ƙarya, akwai wanda bayan ba za su je ba suna ƙoƙarin hana wani zuwa, suna kasalantar da mutane, suna ziga mutane kar ku tafi, la tanfiru fil har, kar ku fita cikin tsananin zafi. Sannan kuma akwai waɗanda sun zauna a gida da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ne izini su zauna, kamar Ali bin Abi Talib yana kuka zai bi Annabi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ka zauna ka zama halifa na a Madina, yace haba manzon Allah ka tafi kai da jarumai a filin yaki, ni kuma a barna a gida daga ni sai mata sai yara ƙanana, sai ce haba Ali ba ka san ka zame mun matsayin Annabi Haruna da Musa, lokacin da Annabi Musa zai tafi ya bar Haruna a matsayin halifansa, ni ma zan tafi na barka a matsayin halifa na, sai dai fa kai ba za a yi maka wahayi ba. Amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di, shin ba za ka so ba ka zama kamar yadda Musa a Haruna ya zame wa Annabi Musa, sai dai fa ni babu Annabi bayana, za ka zama halifa na ne amma ba wahayi za a yi maka ba. Ma'ana wannan kuma daraja ce falalati, Annabi zai bar gari ya bayar da rukun gari ga Ali bin Abi Talib, wannan na nuna ya amince da shi cewa zai iya rike garin, domin komai da ya shafi garin, limancin juma'a, limancin a sallah kamsu salawat, jagorantar yaki inda yaki zai taso wa garin, duk an danka a hannunsa gaba daya. Ai kaga wato khilafa ce aka bashi kenan. To kaga shi wannan da yaddan Annabi ne bai ji ba. Akwai waɗanda suka zo suna kuka wanda muka karanta wala allazina idza ma atawkali tahmiluhum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi, waɗanda sun koma suna kuka tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazran alla yajidu ma yunfiqun, kaga wannan suna da uzuri. Akwai makafi, akwai gurago, akwai marasa lafiya, duk waɗannan suna da uzuri. Amma akwai kuma waɗanda su kuma sun zauna ba tare da kowane irin uzuri ba. Ka'ab ibn Malik tare da sauran ragowar sahabban nan guda biyu wanda ayar gaba za ta magana akan su alal salatul ladina kullu, kaga su sun zauna ne ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba. Cikin waɗanda suka zauna ba tare da uzuri ba, akwai wanda daga baya Allah ya musu gyaɗar dogo sun je sun bi Annabi, yace yanzu kai abokai sama a nan gurin ga abinci mai kyau, ga abin sha mai kyau, ga amarya, sannan manzon Allah na can a rana, yace ba zai yi ba, sai ya zabi rabe shi abincin ba, ya auni dabino kwano uku ko hudu ko biyar ya dura a cikin buhu ya rataya a baya ya haura kumi ya bi Annabi. Sun riga shi tafiya, amma sai da ya kamo su a hanya saboda sauri, sun yi nisa, Annabi an yada zango a wani waje, sai ya ga wani mutum na tafi, daga nesa Annabi ya ce kun abokai sama, kai ka zama abokai sama ta mana, sai gashi abokai sama ne. Kaga shi da ya zauna, sai daga baya ya bi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma irin waɗanda su sun zauna ba tare da uzuri karɓaɓɓe ba, kuma har Annabi ya dawo ba a je da su ba, sun kasu kashi biyu. Waɗannan guda uku da nake magana su kuma daban. Akwai kuma waɗanda mun karanta su a baya, waɗanda su bayan Annabi ya tafi suka tabbatar sun yi kuskure, suka ce to bayan da za a yi mu kafaran kuskuren mu, sai kowane ɗaya daga cikin mai je masallaci ya ɗaure kansa, ba za mu kunce kanmu ba har sai Annabi ya dawo da kansa ya kunce mu, shaidar ya yarda da mu kenan. Idan ko bai kunce mu ba to bai yarda da mu ba kenan. Haka suka je suka ɗaure kayi kansu su da kansu har sai da Annabi ya zo kunce su. To irin waɗannan waɗanda ba tare da uzuri ba, dan haka ba su je yakin ba, waɗanda suka ɗaure kansu sai da Annabi ya zo kunce su, da ragowar guda ukun da hadisin Ka'ab mai tsawo yake bayani a kansu, cewa su kan sai da aka yi musu jinkiri na kwana 50 ba a musu magana, daga baya aka saukar da tuba a kansu. To irinsu ne Allah ke maganar cewa ya karɓi tubansu a nan wurin. Dama sauran da suka bi Annabi su ba su da matsala, sauran da Annabi ya ba su uzuri saboda rashin lafiya ko tsufa ko rashin abin hawa, su ba su da laifi, tunda Allah ce laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, ba su da laifi a kansu, ba zargi a kansu. To amma irin wanda babu uzuri su ne lallai akwai uzuri, akwai zargi a kansu, suna buƙatar a samu aya da za a ce an gafarta musu. To tunda kuma su kashi biyu ne, sai aka fara gafarta waɗancan da suka ɗaure kawai kansu, kafin a gafarta wa ragowar guda ukun wanda su kuma sai aka yi musu yaji na a ƙi musu magana har tsawon kwana 40 zuwa kwana 50. Ina fatan kun fahimta. Dukkansu dai a ƙarshe sai ka fita da sakamakon cewa sahabban nan gaba ɗaya babu wanda Annabi ya bar duniya face Annabi na mai yarda da shi, kuma Allah ya ce ya yafe masa. Tunda Allah ce laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim allati innahu bihim ra'ufur rahim innahu lallahi Allah bihim game da su almuhajiruna wal ansar gaba dayan su ra'ufur rahim mai jin kai ne mai rahama ya rige abu guda daya yaya aka ce Allah ya karbi tuban annabi wani laifi annabi tunda Allah ya ce laqad taba Allahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar kowa ya riga ya san cewa su gaci an samu wadansu sun yi laifi Allah ya ce ya ki musu annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suka ce a'a an cewa annabi an yafe masa dan a daukaki darajarsa ba dan yana laifi ba wadansu malaman suka ce a'a annabi bai yi wani laifi ba duk abinda annabi yayi sai dai abin nan da za a ce tarkul aula wannan abu mai kyau ne wannan abu mafi kyau ne a matsayin annabi idan ya bar mafi kyau yayi mai kyau yayi laifi amma a ga magarin mutum wanda ba annabi ba idan kai mai kyau baka yi laifi ba idan kai mafi kyau haka aka tsu yin mai kyau baya nuna laifi amma a matsayin annabi tunda shi babba ne yin mai kyau ya bar mafi kyau bai dace ba gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dai maganganu da sauran malamai suke waɗansu kuma suka ce saga'ir dhunub ne tunda annabawa ma'sumuna ne min al-kaba'ir amma ghayru ma'sumina min as-saga'ir ina fata an fahimta amma dai a takaice dai aya na nuna Allah ya karbi tuban su gaba daya an yafe musu to kuma Allah madaukakin sarki baya cewa ya yafe wa bawa daga baya kuma yazo ce na fasa da haka duk sahabi tawawun yana cikin al-muhajirin ko al-ansar lalle Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa da waɗannan ayoyi idan wani yazo yanzu ya la'anci sahabban annabi ya fada masa bakar magana kamar yana fada da waɗannan ayoyi ne na alqur'ani idan wani yazo yanzu yana cewa sahabi wani yayi laifi iri kaza yayi kuskure iri kaza yayi kaza yana masa kidayar laifukansa to yana son ya ce wannan ayar ba ta da amfani shi a wurinsa mu ko a wajen mu musulmi wannan aya tana da amfani ubangiji ya ce wa alas salasatul ladzina qulifu haka Allah ya karbi tuban mutum ukun nan da aka jinkirta musu karban tuba aka yi jinkirin karban tuban su hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har yanzu lokacin da kunsa ta yi musu kunci bima rahabat da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum zukatan su suka yi musu kunci suka samu kansu cikin damuwa da shiga halin kakanikai wa dhannu alla malja'a min Allah suka samu yaqini cewa babu wata mafaka min Allah da za a je a fake wa Allah illa ilaihi sai dai a koma zuwa gare shi thumma taba alaihim liyatubu sai ubangiji ta'ala ya karbi tuban su liyatubu dan su ci gaba da moriyar samun tuba din inna Allah huwa at-tawwabur rahim lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karban tuba shine ar-rahim mai jin kai kunci da kasa ta yi musu kunci da Ka'abi ce na tabbatar idan na yi wa annabi ƙarya ba zan tashi daga inda nake ba sai aya ta sauka ta fallasa ni na ga cewa ba abin da ya dace in yi sai in faɗi gaskiya da aka ce ya manzon Allah ba mu da wani uzuri da ya hana mu zuwa yaƙi kawai sakaci ne namu na ɗan adam manzon Allah ce haka ne suka ce haka ne ya ce to ku tafi ya hana kowa ya musu magana duk garin Madina ko iyayensu ko ƴan uwansu ko kannansu ko abokanai ko makwabta ba mai musu magana har aka yi kwana 40 a cikin irin wannan yanayi kaf dan maliki ce akwai wani dan uwana da na san muna kaunar juna ni da shi ina matukar son shi shi ma yana matukar so na naje na same shi nayi masa sallama yace ni dai naga leban sa yayi motsi ko ya ansa ko bai ansa ba ban sani ba nace shin yanzu baka san cewa lalle ni ina son Allah da manzon Allah ba ya kalle ni ce Allahu a'lam Allah ne ya sani kuma kana san Allah ko kana san manzon Allah wannan dai Allah ne ya sani yace daga wannan bai kare mu mata magana yace duk inda muka nufa sai muga kawai mutane suna canja mana fuska ba mai mana magana har tsawon kwana 40 da kwana 40 dai sai ga wata sabuwar doka daga wajen annabi da matansa suna tare da su a gida aka ce kowa kuma ya cewa matarsa ta tafi gida Ka'ab dan Malik yace sakin su zamu yi ko kuma dai su tafi gida aka ce annabi ya ce su tafi gida dan in an ce su saki din ma za su saki to kaga shikenan aka yanke musu gaba daya a wannan lokaci Ka'ab dan Malik yana cikin yawo sai ga wani manomi cikin masu kawo kayan amfanin gona daga kasar Sham ya kawo masa wasiƙa daga Malikul Qasasina wani sarki ne cikin sarakunan Larabawa amma masu kawance da daular Rumawa ya rubuto masa takarda yana mai cewa ina maka kaito ina mai taya ka abun bakin ciki da ya same ku naji mutumin naku ya wulakantar da ku wai annabi ya wulakantar da su ya ci mutuncinku to ina son in tabbatar maka cewa Allah bai maka kashin tsiya ba, kana da kashin arziki, zo gari na zan baka kariya. Yace wa Ka'ab, ka duba fa sarki ne daga cikin sarakuna wanda yake da kawance da daular da tafi kowace karfi a wancan lokaci, daular Romawa. Ya rubuto wa shi Ka'ab takarda don ya je can a bashi mafakar siyasa. Ka'ab yace wannan takarda ta shi sai na ji bakin cikin ta ya dara bakin cikin ma magana da musulmi ba ta yi. Yace ya dauke ta ya je ya jefa a cikin wuta ya kona ta. Haka aka yi har tsawon kwana 50 kafin a saukar da wannan aya wadda take nuna cewa an karbi tubansu. Sannan suka samu sauki, suka samu saukin zuciya, shine wa alaf salatul ladina kullu. An karbi tuban guda uku nan da aka jinkirta musu karban tuba, ba karbi tubansu ba karan fali. Hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat, har sai lokacin da kasa ta yi kunci a gare su tare da fadinta, wa daqat alaihim anfusuhum, zukatansu ma suka yi musu kunci, rayukansu suka yi musu kunci, wa zannu, lafazin zannu anan bi ma'ana aikanu, suka sami yaqinin Allah malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu, Allah ta inna Allah huwa at-tawwabur rahim, lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine at-tawwab, sannan kuma shine ar-rahim. Malamai suka ce wannan ke nuna ashe ya halatta a hore musulmi idan yayi ba daidai ba ta hanyar kaurace masa. Musulmi wanda yake wadansu ayyuka na fasikanci an fadakar da shi, ya kiji yan unguwarsa, yana da kyau su kaurace masa, su daina cin abinci da shi, su daina magana da shi, ko haka ta sa ya dawo. In sun yi hakan zai yi amfani, amma idan sun san in sun yi hakan zai kara ingiza shi, to ba ya da amfani su kaurace masa. Eh, domin daidai zai fada cikin kafirci gare tsaya a musulmi mai zunubi, ai da baki kirin gara baki baki, ko ba haka ba? Saboda haka a nan gurin in kaurace wa mutum zai amfani, za a kaurace masa, amma in kaurace masa ba zai masa amfani ba, to ba ya da amfani kuma a ce wato ainihin a kaurace masa. Ubangiji ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullah, ya waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, ku kasance tare da masu gaskiya. Wannan ya ayyuhal ladina amanu ta shafi kowane mummuni, ittaqullah ta shafi kowane mummuni, wa kunu ma'as sadiqin, ku kasance tare da masu gaskiya, ma'ana ku kasance da ire-iren waɗannan waɗanda labarin su ya gabata, wanda ba su yi aikin kwarai ba, kuma ba su je sun yi ƙarya ba sai suka faɗi gaskiyar, lalle ba su yi ba, kuma ba su da wani uzuri, har ƙarshe Allah ya karɓi tubansu. To ya kamata ku zama masu gaskiya. Ka'ab ɗan Malik ke cewa, daga nan na gane tasirin gaskiya, kuma tunda na ga gaskiya ita ta kukutar da ni a gaban manzon Allah, tun daga wannan lokacin ne alƙawari a tsakanina da Allah, ba zan sake faɗin magana ba sai ta gaskiya har in mutu. Yace to haka nake, ko tun ina saurayina har yanzu gashi na tsufa, na kusan zama na zama makafa. Yace haka nake son Allah ya ci gaba da tsare ni har zuwa ƙarshen rayuwata. Haka ko Allah ya tsare shi har ƙarshen rayuwarsa. To irin waɗannan mutane sai wani ya zo yana zage su, ko ya ci mutuncin su, ai ka san alama ce ta tsabe ba. Allah tsare ni. Allah tsare ni.
Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يسعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
ما كان لأهل المدينة بيتات بقى متى المدينة ومن حولهم من الأعراب دوالا لتكي جيفانسو تكي مضونا كركرة أن يتخلفوا الرسول الله سزونا أجدتك آلي النبي تفياكي ولا يرغبوا بأنفسهم أن نفسي وبيداتي با su fifitawa kansu hutu a bisa ga annabi na can cikin wahala, bai dace ba su haka. Zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, abin da yasa aka ce bai dace ba, domin in sun ba annabi din fa, su la yusibuhum dhama'un, ba wata kishilwa da za ta same su, wala nasabun, babu wata wahala, wala makhmasatun, babu wata yunwa da za ta shafe su, fi sabilillahi, a fagen yada kalmar Allah, wala yata'una mawti'an yajizu al-kuffara, babu wata mataka da za su taka da za ta fusatar da kafirai, kafirai su ji duriyar ku annan, su ji haushi cikin su ya kadu, su ji kuma kun kai farmaki can, duk inda suka ga kun je wani wuri suna jin takaici, ba yanda za a yi su hakan. Wala yanaluna min aduwwin nailan, babu wata nasara da za su samu daga akan abokin adawa, illa kutiba lahum bihi amalun salih, face sai an rubuta musu a sakamakon wannan din cewa aiki nagari ne suka yi. Duk yunwa, duk kishirwa, duk wahala, duk gajiya, duk wani farmaki da za su kai, duk a cikin lada yake. Ashe ku tun da haka ne, ashe bai dace ba an yi takallafu a Rasulullah su zauna a gida su kare annabi, me amfanin zaman gida? Inda duk inda ka taka lada ne, yunwa da gaji lada, kishirwa lada, ka ci nasara lada, a ci nasara a kanka lada, ka samu ganima ga kuma lada. To ai menene amfanin zaman gida kenan? Waɗannan ayoyi ne da suke zaburar da mutane akan jihadi. Za a rubuta wa mutum aiki na gari, inna Allah la yudhi'u wa ajra al-muhsinin, ubangiji ta'ala baya tozalta ladan masu ihsani, yace wala yunfiquna nafaqatan saghira, sannan babu yadda za a yi ciyar da wata ciyarwa saghira kan yar kankanuwa, mutum ya kashe kuɗi yan kadan, naira 100, naira 50, naira 20, in dai halinka kenan naira 2000, 2000, 2500, in dai halinka kenan, wala kabira, ba wata ciyarwa babba 100, 200, miliyan 1, miliyan 2, ba yadda za a yi wata babbar ciyarwa, wala yaqta'una wadiyan, babu wata tazarar tafiya da ke tsakanin dutse da dutse da za su cinye, illa kutiba lahum, face sai an rubuta musu cewa lada za su samu ranar tashin kiyama. Wato kaga wannan na nuna yadda ake bukatan mai kuɗi da yawa wajen musulunci, haka ake bukatan mai tsaka-tsakiya, haka ake bukatan mai kadan-kadan. Lallai ne irin yadda sai da jarumai za a je filin yaƙi, haka kuma sai da dukiya za a je filin yaƙi. Babu yanda za a yi yaƙin da babu kuɗi a cikinsa, ba yanda za a yi jihadin da babu kuɗi a cikinsa. Kalma kaɗai da maganar baka ba ta zama jihadi, sai lokacin da aka rikida abin ya zama kuɗi da za a yi amfani da su, ya zama aiki da za a yi kai kawo da shi, kuzari da energy da Allah maɗaukakin sarki ba mai zanto, duk mun yi amfani da wannan ne don ciyar da addinin musulunci gaba. To wannan shi ne abin da ake bukata. Illa kutiba lahum, face sai an rubuta musu, liyajziyahum Allahu, domin Ubangiji ya yi musu sakamakon ahsana ma kanu ya'malun, mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. Sakamakon mafi kyawu shi ne sakamakon abin da suka yi na wajibi da sakamakon abin da suka yi na mustahabi, don shi ne ahsan bil muqarana ma al-ja'iz, wato idan an yi muqaranar sa da ja'iz shi hasan ne, amma da mustahabi da wajibi wannan ahsan ne. Liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun, dan Ubangiji ta'ala ya yi musu sakamakon mafi kyawun abinda wato ainihin suka aikata. Ya'yan uwa musulmi, mun fara zuwa karshen waɗannan ayoyi na yakin Tabuka, wanda kuma akwai wato bukata ko bakin mu san an yi yakin ko ba a yi ba. In ba a yi yakin ba, me yasa ba a yi ba? Menene mafi fitowan al'amarra a cikin yakin, ko me ye darussan da zamu dauka? Wannan shine abinda insha Allahu a yammacin gobe za mu tashi a kansa don mu gargare shi. Kafin haka, dangane da taimako da ake nema na tallafi, wata baiwar Allah ta aiko da buhun sukari 25, buhun shinkafa 25, atamfa sufa firin 100, ɗai har guda 100. Amma ta yi mana magiya cewa kar mu faɗi sunanta sai dai ƴan uwa musulmi su yi mata addu'a ta gari. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya yi mata sakamako kyakkyawa, Ubangiji ta'ala ya bata lada mai gwabi, kuma Ubangiji ta'ala ya yawaita mana irinsu. Akwai waɗansu ma sun ƙaro taimakon amma bai riga ya an rubuta ba a takarda, insha Allahu a darasin gobe ko a kiyamul laili da daddare zan faɗakar da mu. Ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alherinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.